sashen Hausa na muryar Amurka yake farin cikin gabatar muku da wannan shiri na hantsi Laraba 3 ga watan Yuli shekarar 2019 akan mitoci 17, 25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger. Ana jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba ya ku makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumail. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji bayani da hukumar aikin haji a Najeriya ta yi akan ragin kudin kujerar Makka da aka samu cewa lamarin yana da nasaba da canjin dala zuwa naira. Bayan haka za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya. Akwai kuma sharhin jaridun Kamaru wanda za mu kawo muku. Sai kuma sakonni da kuka aika mana. Amma duk sai kun gama jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumail. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta janye shirin nan nata na saka tambayar dan kasa a cikin kidayar mutane da za a yi shekarar 2020. Wannan kenan na nufin hukumar kidayar jama'a ta Amurka yanzu ta iya fara buga takardun da za a aika gidajen Amurka sama da miliyan 100, bayan da Trump da kansa ya nemi ko za a iya jinkirta kidayar jama'a da ake yi duk shekaru 10. Idan da an jinkirta da an saba ma dokar gwamnatin tarayya Amurka, ana kidayar jama'a ce saboda sanin wato gundumomin mazabu da kuma yadda za a ci gaba da raba kudaden kasa. Kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin yin watsi da bukatar gwamnatin, inda alkalai 5 suka ki goyen baya, 4 kuma suka goyi bayan gwamnati kan bukatar ta saka tambayar dan kasa a takardar kidayar. Lauyoyin ma'aikatar shari'a sun kafa hujja da cewa saka tambayar zai taimaka wajen tabbatar da doka da za ta kare 'yancin tsiraru masu kada ƙuri'a a Amurka. Mutane akalla 40 ne suka mutu, waɗanda yawancinsu bakin haure ne daga Afirka, wasu kuma 80 suka ji raunuka bayan wani hari ta sama da aka kai wata cibiya da ake ajiye bakin haure a kusa da Tripoli, babban kasar Libya, wato babban birnin kasar Libya, da yammacin jiya Talata a cewar rahotanni. Ministan harkokin cikin gida na Libya ya ce a zahiri waɗanda suka mutu sun fi hakan, amma dai ana ci gaba da aikin ceto da sauran waɗanda sauran wato harin ya ratsa da su. Mutane wajen 200 ne ke cikin cibiyar wadda ke gundumar Tajori a wajen babban birnin kasar. An kwashe wuta da watanni ana gubza fada akan neman iko da babban birnin Tripoli a tsakanin gwamnatin Libya da kasashen duniya suka amince da ita, da kuma rundunar sojojin LNA da ke karkashin General Khalifa Haftar a wasu yankunan Tripoli ba tare da samun nasara ba. Rundunar sojin NLA ta musanta alhakin kai hari na ranar Talata, tana mai zargin waɗanda ta kira mayakan gwamnati da kai harin. Sauran kasashen da suka samu da yarjejeniyar shekara ta 2015 wadda ta haramta wa Iran ci gaba da shirin na makaman nukiliya, dukkansu sun nuna damuwa su jiya Talata kan yadda Iran ta zarce adadin da aka iyakan wato iyakanta mata na yawan sinadarin uranium da za ta iya tarawa. Kasashen Birtaniya da Faransa da Jamus da kuma kungiyar tarayyar Turai sun faɗi a wata sanarwa ta haɗin gwiwa cewa sun tsaya akan magana daya kan cewa mutunta yarjejeniyar da suke yi ya ta'allaka ne akan yadda kasar Iran ta kiyaye yarjejeniyar 100%. Haka kuma sun kira ga Iran da cewa ta dakatar da daukar duk wasu matakai da za su keta sharuɗan yarjejeniyar. Kasashen uku da kungiyar tarayyar Turai sun ce cikin gaggawa suna shirin daukar mataki na gaba bayan da Iran ta sanar da Litinin cewa ta wuce adadin kilogram 300 da aka kayyade mata na sarrafa sinadarin wato uranium. Batun daga baya hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ke sa ido kan makaman nukiliya ta tabbatar da gaskiyar labarin. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata fadar White House ta so ta nuna cewa ba damuwa akan amincewa da shugaba Donald Trump yayi da sayar da wa kamfanin Huawei muhimmiyar na'urar kwamfutar nan ta chip. Fadar tana mai cewa har yanzu ana ci gaba da takawa kamfanin birki a yunkurinsa na sayan wasu na'urori domin ya kirkiro sabuwar fasahar wayar hannu ta 5G saboda batutuwa na tsaro. Mai bayar shugaba Trump shawara kan harkokin cinikayya Peter Navarro ya faɗa wa gidan talabijin na CNBC cewa duk abin da muke kawai shine mun amince da sayarwa da kamfanin Huawei na ure chips wanda karamin abu ne wanda bai shafi lamarin tsaron kasa ba sai da chips ga kamfanin Huawei wani karamin adadi ne da bai wuce dala biliyan 1 a shekara ba a takaice dai wannan karamin abu ne cikin batutuwa Amurka ta sa kamfanin Huawei cikin jerin waɗanda aka haramta wa shigar da kaya Amurka a watan Mayu akai amfani da batun tsaron kasa akan fasahar kamfanin ta wayar hannu da ake kira 5G
labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Tabbatalla hukumar aikin IG a Najeriya ta yi bayani akan ragin kudin kujerar Makka da aka samu bana inda take cewa lamarin na da nasaba da canjin dala zuwa naira ga wakilin mu Nasir Adamu Elkaya da karin bayani akan wannan batu
Shugaban hukumar alazan Najeriya Barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ce in an duba yadda canjin dala zuwa naira yake kimanin shekaru 10 da suka wuce an samu raguwar kudin aikin haji ne ga alazan na Najeriya Barista Muktar wanda ke zanta da muryar Amurka Abuja ya ce ba ga jakar alazai duk sauran lamuran aikin haji da dala ake biyan su
kashi 98 lissafi ne akan dala kudin masauki a Makka kudin masauki a Madina kudin sufuri kudin abinci kudin jirgin sama kudin shema duk waɗannan abubuwa ne da ana lissafin su ne akan darajar dala shi alazai zai bada naira ne amma naira za a canza ta zuwa dala domin a biya waɗancan masu hidima wanda za a biya su hakokin su to in ka cire kuɗin jaka ka cire kuɗin uniform wanda jihohi suke ma alhazai domin ya ba su sheda su gane alhajin su koda daga nesa ne da kuma kuɗin yellow card babu wani abin da alhaji yake biya a naira sannan a cikin wannan kuɗin aikin hajin akwai kuɗin guzuri na alhaji dala 800 in ka buga shi zuwa naira naira kusan 240 shi wannan kuma kuɗin alhaji za a baiwa ya zuba aljihunsa ya sai duk abin da yake so sai an ka dauki gundari shi menene kudin aikin hajin bai wuce miliyan 1,200 ba misali a shekara ta 2008 abinda alhaji ya biya kudin tikiti na jirgi dala 1,700 a lokacin nan farashin dalan naira 117 a bana tikitin jirgi zai biya dala 1,500 ya rabu da dala 200 amma nawa farashin dala take a yanzu naira 305
shugaban na hukumar hajin na kuna takeice ya ce lura da wani ragi da aka samu da ya shafi lamarin sauya hanyoyi da za a yi jigilar alazan Najeriya ya sanya samun ragin kimanin naira 51,000 da aka ko za a maida wa dukkan alazai da suka kammala biya
ɗaya daga cikin shugaban hukumar alazai na jihohi da muke taro yake cewa ɗaya daga cikin alhazansa abin da ya kakare masa ya cika naira 50,000 yana mishi albishir din cewa an rage 51,000 sai ya ce masa to bari zai tura masa akawun aiko masa da 1,000 da ya samu ragi so kaga ragin ya yi tasiri kwarai daga gaske kuma muna fatan su shugabanni da hukumomi na Saudiya Allah ya saka musu da alheri su kuma alhazai Allah ya karfafa musu niyyar su ya ba su ikon biyan wannan kudin
ɗaya daga komandojin yan agaji ga hidimar alhazan Salisu Muhammad Gombe ya ce sun shirya da aikin hidima ga maniyatan
aikin hajin nan akwai mutane daban-daban akwai masu rauni akwai masu karfi akwai yan binni akwai yan kauye wani ma tun daga rigas bai taba zuwa ko ina ba za a dauko shi zuwa sansanin alhazai daga nan kuma a kai shi zuwa kasar Saudiya to wannan mutumin yana da bukatan taimako kwarai da gaske wanda yanzu muna da gurare 15 akan nada komanda a kowane shiya wanda zai jagoranci wannan aikin da kuma jagoranci ɗan agajin da za su fito daga jihohin da aka tsara za su yi aiki a wannan shiya din
zuwa 10 ga watan nan za a fara jigilar alazan daga jihar Katsina inda za a rufe kammala biyan kudin kujera ranar 15 ga watan nan Nasiru da Malik kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
To madalla a gaida Nasiru Adamu Elkaya yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wato shirin ciki da gaskiya amma kafin mu kai ga haka sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa
Ubana ya haife ni bai kula da ni ba bai bar ni na ji dadi ba uban na zayarun zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa
ni ba sai ka haife ni baka duba ni ba kana da bayan ma baka koya ni ba sai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayanka baba na tambaya hey na tambayanka awayo na tambaya na so a ce na yi ni da kici takaduna komai na yi quality in zama doctor ga gida ga infinity kana nufin cewa da za ka yi
to madalla a gaida na za yaran zamani waɗannan shirye-shiryen da ya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 3 ne da minti 12 na dare a nan Washington yanzu bari in koma gefe Sarfilu Hashim ya ji rigama daga nan
jama'a assalamu alaikum A makon da ya gabata ne muka fara duwo batun takaddama kan barin lungu tsakanin makwabta biyu shekaru 25 da suka wuce ta ki karewa duk da shiga kotu da ma umarni daga hukumar tsara birane ta gwamnatin jihar har ma da sa bakin malaman addini musamman kungiyar Izala mai korafin Abdullahi Malamu Muhammad ya ce akwai lokacin da aka tura ƴan sanda da bindigogi don tabbatar da umarnin kotun amma jama'ar unguwa masu mara baya ga bangaren da ake takaddamar da su suka fatattaki ƴan sandan kamar yadda muka bayyana a makon da ya gabata filin ciki da gaskiya ya tuntubo su daga cikin waɗanda wannan takaddama ta shafa inda suka tabbatar da aukuwar lamarin da alƙawarin yi mana magana don fatan kawo ƙarshen takaddamar gabannin kammala wannan shiri da dar Allah za mu ji matsayar gwamnatin jihar Filato ko kuma hukumar kula da tsara birane ta jihar kafin nan za mu tashi a daidai inda muka tsaya a makon da ya gabata ayi tsoraro lafiya
labari bayan sa baki da shi kace makwabcin naka bai fidda wannan angon layin ba yayi kuka kare zuwa yanzu shin har yanzu abun yana nan kamar da ko kuma akwai wani abu da ya sake faruwa
a akwai abu da ya sake faruwa wato daga wannan lokacin da wannan abu ya faru yace mu yi duk abin da za mu yi sai muka je land of sabe hukumar tsara gine-gine ta jihar Filato
kuma ni tambayar ma da zan yi tunda kace doka ce ma ta jihar Filato su hukumomi ba su zo sun ga wannan abun bane suka zana irin na san in an ga ka fara wani gini ma baka je ka nemi izinin tsarin gari ba za a ji sama da jamfenti dan ka je ka yi bayani a samu a gyara
na'am hukumomi sun shigo har san maci sun zo sun bayar su lab of sabe to mun yi kura mun je mun ga ya musu sulan of sabe hukumar tsara gine-gine ta jihar Filato JMDV kenan mun je mun kai musu report kan wannan doka da aka karya na angon layi da muka kai musu report suka rubuta sammaci suka turo mar za mu tafi land of sabe sai shugabanni na unguwa musamman kungiyar Izala karkashin jagorancin Muhammadu Saniya Haya shugaban malamai Malam Hussein Sha'aibu da Malam Idi Mai Suma da Malam Idi Kartabiya da mai unguwa Abdullahi Yusuf Margayi da Sale Idris da Saddau manya-manyan kwamati da aka hada a kanmu a nan masallacin tsakiya kan cewa su za su jarraba sulfin wannan abu muka zauna a masallacin tsakiya tun karfe 8 na dare sai da muka kai karfe 1 na dare tare da ƴan agaji suna kewaye da mu a gani ga wanda nake kara aka tambaye ni na tsara kuma kamar inda na fada baya da na sauri na gaya musu shi kuma aka tambaye shi yaya aka yi sai wannan wuri sai ya ce shi billali ne sayar mar babu wani bayanin da zai iya yi akai daga nan wayannan maluma na kungiyar Izala sai suka ce to su yanzu sun bani dama menene nake so a yi nace to abinda nake so a yi na farko kamar yadda kwamitin nan ya hadu su je su ga wurin in na zalunce shi su nuna min inda na zalunce shi na meka mar haƙi sai su mana sulhu da wamanni in kuma suka je suka ga shi ya zaluncan su nuna mar inda ya zaluncan ya daga haƙi na su bani haƙi na su mana sulhu da wamanni domin Allah subhanahu wataala bai barin haƙin wani akan wani daidai da ƙwayar zarra amma nasa haƙin zai iya yafewa daga nan sai shugaban gudanarwa ID mai suma yace to shi hanyoyin da ni nake so a bi ayi ba su nake bi ba in na kita su ba inda nasara nace mallam ID nace tsakanin ni da di tsakanin wannan bayani da kai mun kace in naki bayanin ku ba inda nasara wannan bayani ba haka yake ba nace Allah dai yake ba da nasara kuma Allah yake hada nasara ga wanda yaso nace saboda haka wannan magana ne na haƙi ba magana ce wanda za ka kawo wannan ba akwai shugaban malamai Mallam Usaini Sha'aibu akwai mai unguwa marigayi Abdullahi Yusuf suka ce gaskiya magana da Mallam Idi ya ka ba haka bane saboda haka wannan magana ne na cire haƙi
ato malami menene shi yake so ayi wanda zai zama maslaha fiye da magana da ka kawo anan
abin da yake so da shi ayi yana so a zauna a haka wannan doka ta angwallahi shi mallam Idi mai su mabai bukatar a cire ta da shi da Sale Idris abin da suke so a zauna a haka in ma cutuwa ne dai su dai ba su za su cutu ba shi kuma mai unguwa da mallam Usaini Sha'aibu suka ce haka bai yi ba saboda haka wannan hukuncin su abinda suka ga yafi karfin su domin me sai shi shugaban malamai na jama'atul izalatul bid'a wa qamatu sunna mallam Usaini Sha'aibu yace jama'a saurara zai yi bayani na karshe
malami ya nuna kenan kai da shi wanda kuke wannan takaddama dukan ku ɗan izala ne kenan
dukan mu ba ɗan izala ba ni ne ɗan izala
to wataƙila ba mamaki shi ɗan tijjaniya ne kenan tunda a Jos ne
farai da gaske shi ɗan ɗariƙar tijjaniya ne
ba mamaki da lokacin an hada kenan da malaman tijjaniya zuwa ya zaman tare da wataƙila ma da tuni kun samu sulhu da juna
to ba hada da malaman tijjaniya bane na izala ne kadai aka hada kuma karkashin jagorancin mallam Sani Yahaya
ma bazan mama musu bazan naji labarin shi Sheikh Sani Yahaya jingir magajin shi Sheikh Ismaila Idris Ibn Zakariya duka sauran ma da yan dariken da duk sauran musulmi na Jos musamman suna jin maganar da yake faɗa
ƙwarai da gaske haka ne suna jin maganar da shi mallam Sani ya faɗa to daga nan shi mallam Usaini Sha'aibu shugaban malamai na izala wannan yan agaji da aka tara suka mana kuri tun daga karfe 8 muka kai karfe 1 na dare sai yace zai yi bayani yace abun babba ne yace amma an yi bayani a rufe da addu'a yace shi mallam Usaini Sha'aibu shugaban majalisar malamai na kwana shagari rakunfa yace ba yi da soja ba yi da dan sanda saboda haka wannan case a kara da shi gaba wajen hukuma saboda haka wannan al'amari ya fi karfin su ji shugaban majalisar malamai na reshen kwana shagari Usaini Sha'aibu wannan shine bayanin da muka yi da su kenan daga nan sai na wuce JMDB magana sammaci tunda sun ban go and shit da muka je aka go aka same shi aka ba sammaci na long of sabe JMDB suka sa date da rana ije JMDB akwai lan officer Chindo lan officer kenan Chindo na JMDB na Plateau ya hada ni da mutum muka kama sammaci bai je ba aka sake aika na biyu bai je ba da aka aika na uku shi lan officer Chindo sai yace to su JMDB ba sa zuwa su kamo mutum da karfi akan yaki zuwa amma in kai kotu shi lan officer da kansa yace zai iya zuwa court ya bada shaida kan abin da ya faru
yawa to ai malami irin waɗannan hukumomi na kula da gyara gari ko tsarin gari suna da mota da izini kuma an saba doka sun zo sun sa jamfanti su dauko motar su nan su zo su rushe waje nayi mamaki maimakon su da wannan matakin kuma suka tsaya ba su dauki suka yi shiru suka ce a saki tafiya wani wajen da ba
eh za mu zo kan batun ma nasuru insha Allah
Abdullahi Muhammad kenan yake bayanin takaddamar sa da makwabcin sa idan Allah ya kai mako mai zuwa zamu daura a daidai inda muka tsaya yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
kuma da Allah gaishe ka yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar Kabaru
dan fara sahihin jaridun namu ne na wannan makon da jaridun Bisahin ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru anda masu gudanar da aikin haji na wannan shekara suka fara gudanar da wani zanga-zanga a garin Garwa domin nuna bakin cikin su ga irin tashin gwauron da farashin kujeran aikin haji yayi daga miliyan 2 zuwa miliyan 2 da rabi na saifan kudin Jamhuriyar Kamaru bayan waɗansu kudade na haraji da suke gefe sai kuma jaridar Cameroon Talat an da ita ma ta nuna mana cewar sabon prime minister kasar Jamhuriyar Kamaru Chief Dion Gote ya kwashi kwanaki 100 akan kujerar mulkin kasar har yanzu dai gwamnatin bata canza zani ba sai kuma jaridar Osbater an da ta rawaito mana a babban shafin su cewar mayakan yan awarin kasar Jamhuriyar Kamaru sun lashe takwafin cewar sai sun raba kasar Jamhuriyar Kamaru gida biyu a yayin da suka danke babban jagoran dan adawun kasar ta Jamhuriyar Kamaru ni Jean Furundi jaridar Guardian Post kuma ta ce kungiyar kwato hakkin bil adama ta duniya sun bukaci gudanar da wani binciken kwakwab a bangaren yan awarin kasar ta Jamhuriyar Kamaru domin tabbatar da gaskiyan al'amarin jaridar The Post ta kasar Kamaru ta tabbatar da cewar sama da jandarmomin kasar guda 100 ne suka rasa guraben ayyukansu bayan binciken kwakwab da aka yi a kansu a yayin da aka same su da laifin cin hanci da karɓar rashawa sai kuma jaridar Economy ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi wani mataimakin ministan kasar Vietnam ya zargi gwamnatin kasar Kamaru kan kafar angulu da take yi wa gwamnatin kasar tsakaninta da kamfanin sadarwa na Nisset din kasar ta Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Informaten an zargi mutum mana cewar fadan neman matsayi a hukumar inganta ruwan shan kasar Jamhuriyar Kamaru na Kamota yana neman durkusar da hukumar domin rashin tafiyar da ingantaccen ayyuka a wannan bangaren jaridan Run Liber kuma tace prime minister kasar Jamhuriyar Kamaru Chief Dion Gote yana ci gaba da lalubo hanyoyi na sasanta rikicin da yake cinyewa a bangaren yan awarin gwamnatin kasar Kamaru da gwamnatin kasar zamu kammala shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridan Kamaru Info anda tace gwamnatin kasar Kamaru ta musanta raɗaɗin da ake yi na cewar committee wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya za su yi wani zamanin musamman akan matsalar yan aware da kuma rufe dan adawun kasar Jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto da gwamnatin kasar ta yi a gidan kurkuku Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
Kuma da Allah a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana
Assalamu alaikum zakarin Amurka na gana kuma da duk da yawa an ga da kana kuma ga takardun da mure talaka ina jinjina mai jama'a gona za a rushe kana sabala abuta da Muhammad a game da kokarin da yake da an samu sulhu tsakanin sarkin Kano da Nasarawa Muhammadu Sanusi na biyu da kuma jimagonan Kano da Abdullahi Umar Bandoji kamar yadda ya magana tabbas Kano ana kallon ta a matsayin ita ce cibiyar arewacin Najeriya ta bangaren sarauta da tattalin arziki da siyasa amma abu mai kyan ciki a ce ana samun sabani kasa waɗannan bai da ace ba Allah ya sa a samu sauki wannan rikici na gode. Assalamu alaikum sashen sunan mai amurka mai magana kamar bishir dauda sabo in za ka tana babban magana ta karkafin jamhuriyar talaka kamar kungiya ALDP ta arewa da ta kunshi manyan mutane da yan boko na arewacin Najeriya a cikin gudanar da taro mai muhimmanci wanda ya samu wanda zai ganci tsaro kuma a ce shugabannin arewa gwamnoni da kuma mawakilan gwamnatin tarayya ba su zo wannan taro ba to za a ga wani abin kunya ne kuma abin Allah da ne kuma abin bace rin saboda arewacin Najeriya tana fama da matsalar tsaro da ya shafi kashi da makami da gaggawa da mutane da sauransu. Wato ya kamata a ce a gaggawar arewa zuwa wannan taro kuma a gaggawar tarayya kuma a ce fi amfani ma da shawarar da aka bada a zuwa wannan taro.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da kamar hukuma ta Balija Taraba Karen Najeriya. Hakika mun yi matukar farin ciki dangane da yadda jami'an tsaro har suka gano magajin garin Daura kuma aka same shi cikin lafiyarsa da ransa ba tare da dan ta'adda sun halaka shi ba. Wannan kokari da suka yi abun ayaba musu ne. Hakika wannan ya kai ayabawa jami'an tsaron Najeriya. Haka muke fata za su ci gaba da yin ayyuka da musu zakulma dukkan fata gari a ko'ina suke su magance su da fatan Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan ta'addanci na satin al'umma da mun neman kuɗin fansa da dukkan ma ta'addanci a faɗin Najeriya da ma Afirka baki ɗaya.
Assalamu alaikum mai Amurka daga alhaji ne ɗan uwa mai Allah na cikin garin Jega. Ina kira ga ɗan uwana ɗan Najeriya Hausawa da Fulani hadda ida da yalaba da tudu duka ɗanki on the same Nigeria. Ɗan Allah ku zan kasa ido da ƴaƴanku kuma ku ga kine na ƴaƴanku ku zan kai musu addu'a da fatar alheri. Allah ka sa na Nigeria da ƴan Nigeria. Ɗan Allah ɗan sanda ku ji alimi ku ji matsayinku da Allah ya ba ku ku ji dokar uda ku tafiya ma Nigeria da ƴan Nigeria da jiran Muhammadu Buhari. Allah ka taimaki Nigeria da ƴan Nigeria.
Kuma jalla yanzu kuma lokaci ne da Sarfila Hashim Guma zai gabatar da labarai a takaice.
To a takaice babu gwamnatin shugaba Donald Trump ta janye shirin nan nata na saka tambayar dan kasa a cikin kidayar mutane da za a shekarar 2020. Wannan kenan na nufin hukumar kidayar jama'a ta Amurka yanzu za ta iya fara buga takardun da za a aika gidajen Amurka sama da miliyan 100 bayan da Trump da kansa ya nemi ko za a iya jinkirta kidayar jama'a da ake yi a duk shekaru 10. Idan da an jinkirta ta da an saba ma dokar gwamnatin tarayya Amurka. Ana kidayar jama'a ce saboda a san gundumomin mazabu da kuma yadda za a ci gaba da raba kudaden kasa. Mutane akalla 40 ne suka mutu waɗanda yawancinsu bakin haure ne daga nahiyar Afirka, wasu kuma 80 suka ji raunuka bayan wani hari ta sama da aka kai wata cibiya da ake ajiye bakin haure a kusa da Tripoli babban birnin kasar Libya da yammacin jiya Talata a cewar rahotanni.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsi sarcen da la'asariya da ji wasu abokan aiki mu dauke da sauran rahotanni shirye-shiryen murya Amurka. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Sarfila Hashim Guma da ya taimaka muka gabatar da shirin da wannan shirya ba da umarni Solomon Abu da injiniyan mu na wannan hantsi Mr. Greg Barnes Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington nake sallama da ku sai an jima. Assalamu alaikum.